Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ba alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin malaman addinin Islam a jihar Agadez na fadakar da diya mata kan illar tsaurin addini, sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna kuma dauke da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke cewa akwai sakayya da ya kamata yi wa Rasha da shugabanta Vladimir Putin, ko kuma yana boye abinda suke tattaunawa da shugaban Rashan a ganawarsu sau biyar da suka yi, ciki har da ganawar da suka yi a wani taron koli a birnin Helsinki. Da wani mai gabatar da shirin labaran talabijin Fox ya masa tambaya kai tsaye da yammacin shekaran jiya Asabar ko ya taɓa yi wa Rasha aiki, sai Trump ya ce ba taɓa yi masa irin wannan tambayar cin mutunci kamar wannan ba. Shugaban na Amurka ya ce da za ka tambayi 'yan ƙasar Rasha da za su faɗa maka babu wanda ke matsa musu lamba kamar shi. Har ma ya ce a cikin shugabannin Amurka kamar 3-4 na cikin wannan lokaci, ya ce ina faɗa maka babu wanda ya sa ƙafar wando ɗaya da Rasha kamar yadda ya yi. Trump da yana mai da martani ne a kan labarin da jaridar New York Times ta buka cewa jama'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun fara bincike ko ya taɓa yi wa Rasha aiki ko kuma ya taɓa samun wata alfarma daga Moscow, saboda suna fargaban akan halayen shugaban ƙasar bayan ya kori tsohon shugaban hukumar binciken FBI James Comey a cikin watan Mayu shekarar 2017, yayin da yake jagorantar binciken zargin katsalanda da ake yi wa Rasha da aikatawa a zaben shugaban ƙasa shekarar 2016. A wata sabuwa kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya yi wa Turkiya kashedi cewa za ta fuskanci taɓarɓarewar tattalin arziki idan ta kai wa Kurdawa hari a yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Siriya. Haka zalika ya kuma gargaɗi Kurdawan kada su takali Turkiya, inji Trump a wata sanarwar Twitter da ya fitar da yammacin jiya Lahadi. A cikin sanarwar Twitter, Trump ya ce Rasha da Iran da kuma Siriya su ne suka dade suna cin moriyar manufofin Amurka na murƙushe kungiyar ISIS, kungiyar da ya kira ta abokiyar gaba ta ainihi. Mayakan Kurdawa ƙarƙashin rundunar YPG suna cikin manyan ƙawayen Amurka a wurin yaƙi da kungiyar ISIS da ke Siriya. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a babban birnin Sudan a Khartoum a jiya Lahadi, suna kira da a yi waje da shugaban kasar Umar al-Bashir, yayin da zanga-zanga da rigingimun kasar ke shiga mako na hudu. Borin da aka fara kusan wata ɗaya da ya gabata a kan taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar abinci yana ƙara kaimi, tare da kira ga dadaddin shugaban ƙasar Bashir ya sauka daga ƙanƙaragen mulki wanda ya kwashi shekaru 30 yana mulkin ƙasar. An yi amfani da barkonun tsohuwa a kan masu zanga-zanga a jiya a babban birnin Khartoum a karon farko a zanga-zangan da aka yi a kowace rana ta Allah tsakanin mako ɗaya da waɗanda suka shirya zanga-zangan suke kira makon bore, a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa. Gwamnatin Sudan ta ce adadin mutane da suka mutu ya kai 24 a lokacin da aka fara rigingimun a ranar 19 ga watan Disamba. Amma kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce mutane 40 ne suka mutu a cikin wannan zanga-zangar. Rufe wani ɓangaren gwamnati a nan Amurka ya shiga mako na hudu, kuma ya zama mafi daɗewa a tarihin rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka, yayin da ake ɗora laifin wannan abu a kan shugaba Donald Trump. Shi kuma ya yi tsayin daka a ci gaba da neman bukatarsa ta kudin gina katanga, bukatar da 'yan jam'iyyar Democrat a majalisun kasar suka kyamancewa da ita a wani yunkurin kawo ƙarshen rufe gwamnati da ya ƙi cinyewa. Rahotanni dai sun nuna Trump ya fice a fusace a wata ganawa da yayin da shugabannin majalisun a lokacin da suka sake bayyana kin amincewarsu da bukatarsa. Kakakin majalisa Nancy Pelosi ta ce lallai shugaban ya bayyana fushinsa kuma ta tabbatar da wannan lamari. A wani sabon Qur'an jin ra'ayi, Amurkawa da dama ne suka dora laifin wannan abu akan Trump fiye da jam'iyyar Democrat.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To amma da labarin bude taska rahotannin nama jihar Agadez, Jamhuriyar Niger. Inda malaman addinin Islama suka fara fadakar da ƴaƴa mata da matasa da nufin jawo hankulansu kada su fada tarko na masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama da ka iya sa su su shiga ayyukan ta'addanci, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya hada mana.
Wannan ko na zuwa ne ta la'akari da irin yanda kasar ta Jamhuriyar Niger take zagaye da kasashe dake fama da yaƙe-yaƙe dake nasaba da tsaurin kishin addinin Islama, doko daga kasar Mal da Libya da Nigeria da ma ƴan yaƙin Sare Kanoke dake kan hare-hare a can da nan lokaci zuwa lokaci a kasar Algeria. Ustaziya Suwaiba ita ce shugaban mata masu makarantun nan koyar da addinin Islama a cikin birnin Agadez.
Mace ta kashe kanta, ta kashe al'umma da ta zo ta tarda. Kenan bai dace ba a ce mace yau a rasa ai inda za a same ta sai a gurin ta'addanci. Musulunci ma bai yarda da wannan aikin ba. Allah subhanahu wataala na faɗi cikin Al-Qur'anil Karim cikin suratul Nisa, "Wa man yuqatil mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama." Yace duk wanda ya kuskure ya kashe mummuni dagangam wallahi fa jazaohu jahannama.
Wannan fadakarwa da malama addinin Islama ke yi a Agadez tuna tarwace wa uwaye domin su yi kakkau da yaransu, musamman iya mata da kar su fada a cikin tarkon masu mummunan fahimtar addinin Islama da ke son zubda jinin waɗansu bayan Allah. Sheikh Abbas Yahya wani limamin masallacin Juma'a ne a cikin birnin Agadez ya ci wannan tunanin ta'addanci ba musulunci bane.
To wani malami yace al'ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyiban al'araq. Yace kai mace ko kuma a ce uwa ita da kanta matsayin makaranta take mai girma. In aka kula da tarbiyyar ta ita ma tun cikin karantarta har zuwa girmanta, to in Allah ya yarda kamar an shirya wayansu jama'a ne ko kuma ɗiyan ƙasa ma gaba ɗaya wayan za su taso su zama mutanen kirki. To da haka uwaye a musulunci suna da matsayi mai girma wajen su kare yaransu daga dukkanin wata mugunyar tabi'a, musamman ma ta'addanci.
A nasa bangaren Sheikh Muhammad Barmu, wani malamin addinin Islama ya ce babu inda halitta a zubda jinin wani bawan Allah, babu gaira babu sabat.
Babu inda cikin sunnan manzon Allah ko bisa tafsiri na Al-Qur'ani na malamai wanda aka sani inda aka halaltar da jinin mutum ba gaira haƙin babu shi. Ba yayyuwa ka kirkira wani ijtihadinka wanda yake na ra'ayinka ka ce wancan mutum kafiri ne da ya halatta jininsa ka zo ka kashe shi ko ka zo ka kame dukiyarsa, wannan ta'addanci.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a Jamhuriyar Niger.
Komi kake a duniya ka san ta Allah, komi kake a duniya ka san ta Allah, komi kake a duniya ka san ta Allah, komi kake a duniya ka san ta Allah.
Shi yayi da madalla kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai dake bisa injin. kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Amma ba bi sa shashan ke ba, kana ba bi sa sakar ke ba, kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ci gaba da tattaunawa da bakinmu game da tagwayen batutuwan nan, wato siyasa da tattalin arziki. Za mu ji shin har yanzu Najeriya na rike da kabbin nan nata na jagorar Afirka ta fuskar tattalin arziki ko kuma a'a. Shirin da rashin ta yi na makon jiya, kun ji fashin baki da sharhi kan abubuwan da ke taka rawa wajen durƙushewar masana'antu da taɓarɓarewar harkokin noma, kana da lalacewar lamuran ilimi, waɗanda ke zama manyan abubuwa ko ginshiƙai da suka haddasa tsananin talauci da fatara da rashin aikin yi da kuma barazanar tsaro a Najeriya, musamman lardin arewacin ƙasar. Kana mun kawo muku hanyoyi da matakan bi ta fuskar siyasa domin magance waɗancan ƙalubale. A yau kuma shirin zai karkata akalarsa ne akan batun da ya shafi matsayin Najeriya ta fuskar tattalin arziki a nahiyar Afirka. Shin waɗancan ƙalubale da muka zayyana ko kuma muka ambata a baya sun raunana kambun da Najeriya ke rike da shi na jagorancin Afirka shekara da shekaru ko kuma a'a? Kamar kullum muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi, ƙwararre a fannin kimiyyar siyasar tattalin arziki, wato political economy, kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano, da kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya, masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kuɗaɗe a kwalejin fasaha ta Kano. Malam Kabiru, ga matsaloli irin na Najeriya, amma an daɗe ana cewa kuma ita ce jagora a Afirka, a bayananka da kake gaya mana cewa ya zama ƙasa ma idan ba ta da siyasar tattalin arziki ba ma a tayinta ba a kulata, amma kodaushe in aka yi magana Afirka za a ce Najeriya.
Wato idan ka ji ana ta maganar cewa Najeriya a Afirka, abubuwa biyu ne suke sawa ake daga mata tuta ko ake daga mata kafa din. Na daya akwai yawan al'umma, mutum miliyan 180 zuwa mutum miliyan 200 duk inda suka bazama cikin Afirka, kasan cewa a girmama wannan ƙasar da take da waɗannan yawan al'umma. So da haka wannan yawan al'umman ne yasa akwai abinda ake cewa human resources, ɗumbin al'umma, da in aka tsaya suna da wato damammakin da idan aka tsaya a kansu su kadai sun isa su taimaki ƙasar, to wannan ake kallo. So da haka sai ake bata wannan girman da ya kamata a bata. Sannan na biyu, arzikin man fetur da Allah ya ba Najeriya, ta bakwai ko ta takwas a duniya a arzikin man fetur. Wannan yasa ake ganin cewa da an yi amfani da wannan duke ta hanyar da ya kamata, to da Najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta kai. Amma fa wani lokacin akan faɗa ne domin a zuga Najeriya din. Akwai kasashen da sun yi shiru, su sun san suna gaba da Najeriya din ta bangarori da yawa. Yanzu akwai babbar kungiya da ake cewa BRICS, wadda da Afirka ƙasar da take cikin BRICS din nan, South Africa ce, Brazil da Russia da Indonesia da China da South Africa. Waɗannan ƙasashe ne waɗanda tattalin arzikin su yake haɓaka a duniya, har suka yi ƙungiya da kullun suke dora kansu akan wani gwadabin ci gaba. South Africa tana ciki, Najeriya ba ta ciki. Amma South Africa tana ji wani lokacin za a ce wa Najeriya uwa ma ba da mama, a ce wa Najeriya kaza, amma South Africa, ƙasar Afirka ta Kudu, sai ta yi shiru ta koma gefe, saboda ta san a gasken gaske ita ta san inda ta sa gaba. Amma watakila mu ba mu san inda muka sa gaba ba. Har kokari aka dauko Najeriya aka hada ta da wasu kasashen domin ganin an yi wa BRICS kishiya. Akwai kungiyar da ake cewa MINT, Mexico, wa'inda Nigeria, Turkey da sauransu aka hada su ake kokarin, amma har yanzu ba su tasirin da waccan kungiyar ta yi ba, ko ba su dora mu akan gwadaban da waccan kungiyar ta dora su akan gwadabe ba, ko taron tattalin arzikin duniya aka zo an fi ba su muhimmanci dan duk wani block da ka sani da zai fito daga Afirka. To ashe wani lokacin akan gaya mana haka ne, ko dai mun zama kuran wasa wanda da a baya aka dauka kuran gaske ce, yanzu kuma aka gane aka kyale ta akan cewa to ta je kura ce, ko kuma ana mamun lokacin wato ana binmu ne yadda muke so, tunda an fuskanci muna san girman, muna da yawan jama'al umma hakika, saboda yawan al'umma akan daga mana kafa din, sannan kuma wato amma ba ma amfani da yawan al'umma ta mu ta hanyar da ya kamata. Saboda haka akwai matsaloli da dama din, akwai kuma damar a fita daga ciki din, wannan dama ita ce da ake hanga wato watakila abubuwa biyu, arzikin man fetur da yawan al'umman mu, da idan aka yi hanesin din su, idan aka tsaya aka ba su damar maki sun isa fitar da mu. Da yawa zaka je kasashe da suka ci gaba, ka tarar yan Najeriya suna ɗaya daga cikin wanda ake alfahari da su, da suka yi shuhura a fage da dama da yasa waɗannan kasashen suka fitar daga inda suke ciki, amma mu ba su da wannan tasirin a ƙasa.
Malam, wai a takardu da bayanai da alƙalma da hukumomin gwamnati ke fitarwa da kuma ita kanta gwamnatin, za a rinka cewa tattalin arzikin Najeriya yana haɓaka, hatta da shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi ya yi kalamai masu kama da wannan, kuma kuna ta gaya mana cewa ɗan Najeriya fa, musamman ɗan Najeriya ta arewa, yana cikin ha'ula ta fuskar tattalin arziki, me ke faruwa ne?
To ai shi tattalin haɓaka tattalin arziki kaso biyu ce, akwai haɓaka tattalin arziki ta inda kuɗin ƙasa na shigowa yake haɓaka, zuba jarin ƙasa tsakanin ƙasa da ƙasa, ko kuma inda take zuba jari yake haɓaka, ko kuɗaɗen shigowa ta ita akan kanta kuɗin yake shigowa. Akwai kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasa da yake sakkowa ƙasa, shi isa masana suka ce sai ka duba abu uku kake iya gane ƙasa hakika arzikinta ya haɓaka. Abu na ɗaya shine menene yake faruwa ga talauci a wannan ƙasa, menene yake faruwa ga jama'a tsakanin rashin aikin yi da rashin daidaito, wato inequality, sannan menene yake faruwa a ci gaba, haɓakar ci gaban ƙasa, yawan titi, ruwan sha, asibiti, harkar lafiya, harkar ilimi, duk sun inganta, wanda shi ake kira a haɗe development kenan. Menene yake faruwa akan development? What has been happening to poverty, inequality and development? Waɗannan abubuwan guda uku sai an duba su. To waɗannan masana tattalin arzikin ƙasa sun fi duba su akan da su ake auna ci gaban ƙasa fiye da wancan ɗaya ɓangaren. Akwai kuma wanda su ɗaya ɓangaren kawai suke kallo, nawa ne yake shigowa ƙasa, bashi nawa ake binta, nawa ta biya, nawa ne rararta, menene abin da take kuɗinta na shiga, wanda ake kira gross national product ɗinta kenan. In ka cire daga gross domestic ka koma national product, kuma menene yawan total national income ɗinta, kuɗin shigarta tana cikin bashi ne? Saboda haka yanzu daga ƙasa tana samun kuɗi, samun kuɗaɗe ta ƙasashen waje, mai ya ɗan ƙara daraja, an gyara waɗansu daga cikin harkoki na noma, an rage shigo da waɗansu abubuwa, wanda shigo da kayayyaki dama yana rage mana ƙarfin tattalin arziki, saboda kuɗaɗen musaya to an rage, sannan kuma ana karɓo waɗansu kuɗaɗe ta waɗansu wurare kamar na hanyar yaƙi da rashawa. Saboda haka shugaban ƙasa yana da damar da zai ce ƙasa ta ci gaba da kuɗi, amma ci gaba kaso biyu ne, na ɗaya an samu wannan kaso na farko, kaso na biyu nan da sai da ma'auni uku ake auna shi, shine ya rage isa kake ganin cewa sai a ringa samun kaman baki na caccanjawa, wa'ancan sun ce an samu ci gaba, amma aka zo ne masala sai su ci su kuma ba a ci gaba ba. Saboda shi ci gaban sai ka haɗa wannan na ɗaya da na biyu, na ɗaya ga abin da ya kunsa na kuɗin shigowa, na biyu menene sakamakon samun kuɗin, sun taɓa abu uku wanda su na gaya maka
ya aka sarrafa kuɗin,
yau aka sarrafa su, sun rage talauci, sun samo daidaito a tsakanin al'umma. Mutum zai yi karatu ya gama karatun na arziki ne, ya samu aikin yi, mara karatu ya samu aikin yi, wanda yake da sana'a ta gyaru, an samu shugabanci na gari da security da duk wannan ɗaya kenan. Sannan daga ƙarshe duk bayan waɗannan an samu ci gaba, akwai asibitoci, akwai ruwan sha mai kyau, akwai zaman lafiya, akwai harkar ilimi mai kyau abuna, akwai harkar mazaunai da harkar hanyoyi. To idan waɗannan duk ukun suka samu tashi lokaci ɗaya, suna ɗagawa, ana samun daidaito a cikinsu, to sai a ce tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka. Idan ku suka rushe ko ɗaya daga cikinsu, ko waɗansu suka rushe, ɗaya kuma yana kan taɓa ɗaya, duk ɗaya daga cikinsu in ya karye yana taɓa sauran. Idan suka ruguje, ko da ku ƙasar tana samun kuɗin shiga, tana samun yadda take so na kuɗin shiga, ba ta cikin bashi, ba ta cikin kaza, to ba a cewa tattalin arzikinta ya haɓaka. A gwamnatance za a iya faɗa, amma a al'ummance ko a karance za a ga cewa ido bai gani ba, hannu bai taɓa ba. Saboda haka sai ka ga mutane sai su ta jin abin kamar labari cewa lallai
kamar almara
kuɗi ne suka shigo, amma ba a yi amfani, ba a sarrafa su ba, sun kawo. Daga sanda suka kawo waɗannan abubuwan da ake bukata, to sai ka ce tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka.
Masu rare ƙarshen shirin da rashin tayi ne kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakinmu Malam Kabiru Sa'idu Sufi, masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki, da kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya, ƙwararre kan lamuran tattalin arziki, sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin har ya zo gare ku a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar, ke cewa wassalamu alaikum, a huta lafiya.
A gaida na kwari, sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako, ga baban gida Jibril.
Zan fara a sharhin jaridun ne da jaridar Daily Post, jaridar kuma da Tuwaito, sanannen lauyan na Najeriya Femi Falana, na kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya hanzarta umartan ministan shari'an kasa Abubakar Malami ya dakatar da cajin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin gabatarwa akan alkalin alkalan Najeriya mai shari'a Walter Samuel Onogen. A ƙarshen mako ne dai rahotanni ke nuna cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin gurfanar da alƙalin kotun kolin tarayyar Najeriya a gaban kotun tabbatar da da'an ma'aikata bisa zargin da ake masa na kin bayyana wasu asusun ajiya na kudaden kasashen waje da ya mallaka a wasu bankuna a Najeriya. Sanannen lawyer Falana ya bayyana cewa gwamnati ba za ta yi nasara ba, domin kuwa sai an gabatar da alƙalin alƙalan a gaban majalisar da ke sauraron korafe-korafe na ma'aikatan shari'a ta ƙasar. Sai kuma jaridar da banga, jaridar da Turai, to dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar yana gargadi ga gwamnan jihar Anambra Mr. Willie Obiono da ya daina yakin neman zabe ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Dan takarar jam'iyyar na PDP da ya zargi gwamnan na Anambra da karya yarjejeniyoyin da al'ummin kabilar Ibo suka rattaba hannu a kai na marawa Atiku Abubakar baya a zaben da za a gudanar a watan gobe. A kwanan ne dai aka ruwaito gwamnan jihar Anambra Obiano yana yabawa da ayyukan Muhammadu Buhari a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kuma kudu maso kudancin Najeriya. Sai kuma jaridar Disje, jaridar ta rawaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya karbi wasu jigajigan ƴaƴan jam'iyyar PDP su 18 da suka koma jam'iyyar APC a lokacin da ya kaddamar da yakin neman zaben sa jihar Bauchi. Ƴaƴan jam'iyyar na PDP da suka koma jam'iyyar APC da sun hada da tsohon gwamnan jihar Isa ya guda da Ahmed Ma'azu wanda ke zama tsohon shugaban jam'iyyar ta PDP da kuma mataimakin jam'iyyar ta PDP mai kula da shiyar Arewa Babayo Gamawa da tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Alhaji Yayele Ahmed. Sai kuma jaridar Vanga, jaridar ta rawaito rundunar sojin Najeriya da ta rawaito babban kwamandan rundunar sojin Najeriya ta 7 Brigadier General Bulam Biyu na kare matakin da rundunar sojin ta dauka na hana masu saye da sayarwa kasuwa na itace a jihar Borno gudanar da ayyukansu a cewar babban kwamandan da rundunar sojin ta gano cewa wasu daga cikinsu suna da hannu wajen samar da kayayyakin yau da kullum ga 'yan kungiyar Boko Haram da ke cikin kungurmin dajin da waɗannan mutane ke gudanar da ayyukansu na samar da itatuwa da kuma gawayi domin amfanin mazauna birnin Maiduguri da kewaye. Ƙarshen sharhin jaridun kenan. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To masu saurare, yanzu kuma lokaci ne da za ku bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulshir Jula Musa Warbawa daga Jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina son amfani da wannan dama ta rike ga 'yan uwana matasa in Allah mu guje yin banga siyasa ko in ci sahara suka. Musamman ba da ganin yadda haka zaɓe a ƙasar nan ta Najeriya ke ƙaratuwa, ina kira ga matasa don Allah mu guji banga siyasa. Ba da ganin yadda sukansu manya a shugabanninmu babu ba ka ganin ɗansu ko kuma kiran wani na kusa gare su wani da muhimmanci sai kawai su tura 'ya'yan talakawa muna zuwa muna tsarin jininmu muna shashayi na abubuwan ba su dace ba. Ina kira da 'yan uwa na matasa don Allah mu guji san abin ne da ake mai da fatan Allah su ayi zaɓi lafiya a ƙari lafiya na wuri mai gida da Amurka. Sunana Abdulshir Juna Musa Warbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya.
Assalamu alaikum sassa Hausa na muryar Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati daga nan ƙaramar hukumar Batare da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah, a yau ina so in miƙa godiyata ne ga Antoma Ruko na ƙaramin hukumar Bakari Alhaji Manar Ma'azu a kan irin yadda yake mai da hankali wurin ƙoƙarin ganin ya yi abin da zai amfani al'ummar ƙaramin hukumar Bakari, musamman irin gyaran kamfuna na burtsatse wanda ya sa ake yi a halin yanzu a lahirin dukkan mazaɓin ƙaramin hukumar Bakari. Muna da wata kuma shaɗe a ko'ina ana shiga ana gyara famfo domin a samu ruwan sha. Wannan aiki ne mai muhimmanci, muna godiya Allah ya sa masu da alheri.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya fitar da wata wasiƙa da ya kirata da wasiƙa ga Faransawa, wacce ta ba da ƙwarin gwiwa ga shirya muhawara akan batutuwa da suka yi sanadiyyar zanga-zangar ƙinjinin gwamnatin tsawon watanni biyu. Macron ya faɗa a jiya Lahadi cewa wannan ita ce hanya ɗaya da zai iya sauya ta domin ta zama mafita. Ya ce shawarwarinku zai taimaka wurin gina ƙasar da inganta tsarin ayyukan gwamnati da majalisun dokoki da ma matsayin Faransa a ƙungiyar tarayyar Tura da ma'idon duniya baki ɗaya. Macron na ƙoƙarin shirya tarukan jama'a a faɗin ƙasar baki ɗaya nan da makonni takwas masu zuwa. A cikin tambayoyin da zai muhawara da jama'a a wurin tarukan su ne waɗanne haraji ne za a yanke, wasu ayyuka ne ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai, shin akwai abubuwa da ke hana ruwa gudu, ko kuma tambayoyi akan muhalli da batun bakin haure.
To madalla da takaitattun labaran kuma muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau baki ɗaya, sai kuma can da al'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusufu Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye da muka gabatar har ma da ƙari da kuma ma rahotannin da muka gabatar muku a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Malam Sidi da har haɗa shiri da ba da umarni, sai kuma injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma kwana lafiya. Lahiri.